شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa da ƴan uwa sati uku da ya wuce a cikin masallacin An-Nur don karanta littafin Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga sati da ya gabata zuwa kuma wannan sati muna gabatar da karatu kai tsaye ne daga gida. Mukan kuma ce ƴan uwa suna iya bin mu a kafafin sadarwa na zumunci. Dalilin abin da ya faru saboda jarrabawa ta annoba da aka kwadaitar da mu nisantan zama kusa da juna na daga cikin ababen da zai sauke wazuwanta. So yau shine darasi na biyu da ikon Allah da zamu yi shi ba daga masallaci ba, muna gabatar da darasi ne kai tsaye daga inda muka ga ya sauka, sai kuma ƴan uwa suna iya bin mu a karatu. Muna cikin babi na 47 ko na 48 a littafin Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizi rahmatullahi alaihi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yau za mu tashi akan darasi na 79. Yau kuma muna 4 ga watan Sha'ban, hijira shekara ta 1441 insha Allah. Kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karantawa daidai, ya bamu ikon fassarawa daidai, ya bamu ikon aikata daidai. Littafi na magana akan rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da wannan muke roƙon Allah, Allah ya ƙara mana kauna da soyayya. Biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon magwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malaman da suka karantar da mu. Da ikon Allah muna cikin babi na 47 a wani bugun littafi na 48, shine babu ma ja'a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babi da ke bayani akan ɗabi'un manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Kusan wannan shine karatu na uku da zamu yi a wannan babi mai albarka insha Allah ta'ala. Gabanin farawa zuwa ga karatu, ina da yar takaitaccen nasiha da zan yi mai kama da wacce na yi sati da ya gabata akan wannan annoba da ta shigo, wato ta coronavirus, da kuma dukkan wata annoba da Allah ta'ala yake iya jarraban al'umma da ita a nan kusa ko a nesa, saboda daman annoba takan maimaitu daga lokaci zuwa lokaci. A cikin magabatanmu akwai da suka ce sun ga manyan annoba guda biyar, kamar Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi yace ya ga annoba manya-manya guda biyar a rayuwarsa, don haka Allah ta'ala ya san nawa za a gani. Kuma annoba kamar yadda na yi bayani kwanaki kamar biyu da suka wuce shine tana zuwa da kuma alheri da sharri irin nata, bi ma'ana annoba na da fadala. Yau kusan shine karo na hudu da zan yi magana akan wannan annoba insha Allah ta'ala. A karon farko na yi magana tun ma bata shigo Najeriya ba, ana magananta a kasashen Asiya can wuraren China. Na yi magana akan matsayin annoba a musulunci da kuma irin addu'o'in da ake so mu rika yi, musamman karanta qul huwa falaqi nasi na azkar na safiya da yammaci da kuma lokacin kwanciya, da iltamma min sharri ma khalaqa ayyamillahi alladhi la yadurru ma azmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, uku da safi uku da yamma. Kuma da satin da ya biyo baya na yi magana akan ingancin hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham wa sayyi al-asqam wa fi riwayatin wa min sayyi al-asqam, wannan addu'a ita ma tana da muhimmanci wajen neman kariyar Allah subhanahu wataala daga annoba. A karo na biyu da nayi nasiha, nayi magana ne akan cewa al'amarin da ya shafi annoba akwai mahangar da zamu yi bayani na addinin musulunci, idan kuma yazo kan hukuncen mu'amala da annoba da ya shafi a cakudu ko kada a cakudu, yaya za a yi. Wannan kuma akwai bangaren da ya zama ya shafi yan uwar su karanta kiwon lafiya da likitoci da makamantansu. A nan na faɗaitar da kaina da yan uwana almajirai cewa idan muna magana a kai, kada mu ce gona da iri, mu takaita kanmu zuwa ga abin da aka karantar da mu a takardun addini, kuma addinin da ya karantar da mu yace mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, kamar suratul nahl aya ta 43, suratul anbiya aya ta 7. Mu tambayi waɗanda suka sani, mu ba mu sani ba. Kuma na kawo misalai inda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yakan tambayi wasu wanda suke da wani ilimi na zamani, kuma idan suka bada fatawa sai ya aiki da ita. Idan ma ya dauki matsaya suka bashi shawari sai ya canja, saboda yace antum a'lamu bi amri dunyakum, don al'amarin duniya kun fi ni sanin sa. Da kansa yakan mika kai yace tunda kun fi ni sani, wannan filin ku ne ku yi jawabi. A gaba na uku na yi magana kaman kwana biyu da ya wuce a cikin wani dan karamin sako na minti 9 da yan kai akan falalan annoba, cewa annoba takan zo da falala. Daga ciki na yi magana akan a cikin akwai wanda Allah yake kankare musu zunubansu, na biyu akwai wanda suke zama matsayin shahidai, na uku akwai waɗanda annoba takan sa a takaita buri, na huɗu tana sa a kyautata aiki, na biyar tana farkar da mu daga gafala, na shida tana taimakawa wajen mu yi guzurin tafiya na gobe kiyama, sannan na bakwai tana kuma taimakawa wajen mutane su ƙara sanin ayyukan alkhairi da za su yi, su nemi lada a wurin Allah, musamman wajen gyara tsakaninmu da Allah da yin takawa da tawakkali da makamantansu. A satin da ya gabata ko kwana biyu da suka wuce na tsawaita magana akan littafin Ibnul Qayyim Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi mai suna Badhulul Ma'un fi Fadilit Ta'un. Littafi ne muhimmi wanda na yi magana a kansa, kuma na ce ana iya samun sa ko da online. Yana da shafi ya kai 444, akwai muhimman bayanai a ciki da za su karantar da malamai da almajirai irin abubuwa da ake mu'amalantar annoba da shi. Allah ta'ala ya taimake mu. A yau zan yi magana na hudu a takaice gabanin fara karatu insha Allahu ta'ala akan wasu al'amura muhimmai kaman guda uku, shine cewa da suka shafi annoba ko kuma a halin da muke ciki a Najeriyance, shine yan uwa kada mu gafala da ayyukan alkhairi lokacin annoba. Abu na farko da zan yi magana a kansa insha Allahu ta'ala shine tunatar da mu a wannan lokuta da cewa idan aka shiga halin jarrabawa, lokaci ne na mu koma zuwa ga Qur'ani da Sunna da fahimtar magabata, ba lokaci ne na mu ta kirkire-kirkiren abubuwa da neman mafita ba. Dukkan wani abun da ya dame mu akwai maganinsa a wurin Allah ta'ala. Me iya yiwa mun sani a yanzu, me iya ba mu sani ba, amma Allah ta'ala iya da maganinsa. A duk lokacin da ake so a samu mafita a wurin Allah, to yana da kyau a wurin fatawa ko ayyuka mu takaita zuwa ga ababen da suka tabbata na tauhidi ne banda shirka. Mu tsaya tsayuwar daka wurin yin abu. Sunna ne banda bid'a. Na uku, mu rika ba waɗanda suke ma'abota kiwon lafiya dama suna magana akan abun da ya shafi harkar ilimi na abun. Yayi cutar take, me tarihin ta, yayi take kama mutum, yayi ne ba ta kamawa, waɗannan al'amura suna da muhimmanci. Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi cikin Badhulul Ma'un fi Fadilit Ta'un yayi magana muhimmiya a cikin littafin kaman a shafin 378, kuma daga shafin 338 yayi maganganu muhimmai da suke da muhimmanci akan annoba. Yace an yi wata annoba hijira da shekara ta 749. Wannan annoba an yi ta a ƙasar Sham, har ta shiga wani bangare na Misra. Misra shine ƙasar da ya rayu a cikin ta. A ƙasar Sham annobar takan dauki mutane kadan 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 suna mutuwa. Yace sai mutanen gari da manyan gari da masu kuɗi da wada ko duk wanda yake ku iso, da malamai da kowa, sai aka haɗu aka ce aje bayan gari, a taru a bayan gari, a yi ta addu'o'i yace da aka je aka yi wannan addu'o'i aka dawo aka taru aka yi abubuwa maimakon annobar ta ragu sai Allah ya kuma jarabe sai ta karu abinda yake magana a wurin shi a fahimtarsa sai yace a wancan zamani abinda ya fahimta shine da aka je neman mafita a wurin Allah aka je yin addu'a sai kuma aka yi abubuwan da Allah baya so na bid'o'i da shirkoki wannan sai yasa maimakon a takaita jarrabawan sai kuma aka kara ta malaman zamani suka ce a wancan lokacin kenan a yanzu ne sai a kara da cewa a da a takaddun magabata za ka ga ba sa magana yadda ake daukan annoba daga mutum zuwa ga mutum na social distances an samu kadan sun hakaito amma yayi karanci ne yanzu suka ce to kaga me iya yiwa ne bayan abun da ya hanga na sabon Allah da aka yi ba a bukatan hada mutane wuri sai suka je suka hada su dalilin hadawan kuma ita annoba a kunda take tashi daga mutum zuwa mutum idan an hada su waje da juna to sai abun ya karu yace wannan ya faru a kasar Misr ya shaida wata annoba hijira na da shekara 830 da rasuwa a garin mutane kusan kullum 40 ke rasuwa annoba yace sai aka maimaita irin abun da yace daga mutum 40 sai aka waye gari bayan an taru a bayan gari an yi addu'o'i har sabon Allah na shirka da bidiya shiga ciki da kuma aka yi da aka dawo gari sai ana sa mutane dubu na rasuwa maimakon 40 sai koma dubu anan sai ce to kaga kenan in ana neman mafita za mu yi fatawa mu rika tsaya
ويقول الآخر اللهم آتي من سكت يا الله duk wanda ke ciyarwa Allah ka kara masa buɗi dai mala'ikan ya ce ta ka danke ka hana shi fi sabilillahi yana tunkuɗa fushin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani sabon da kuma take yi insha Allah na uku mu yi kokari wajen cin ribar lokacin mu mutane da yawa a waɗannan kwanakin da aka ce a zauna a gida da yawa a gudu ana kallon ta a tura kaza wasa mutum zai awa 10 sha akan waɗannan abubuwa ba bai kalli wata tasha ta ilimi akan sana'ar sa da za ta taimake shi ya ci gaba ba bai dauki alƙalami ya rubuta wani littafi ba sura ta guda Allah ta'ala ya saukar akan bayanin lokaci suratul asr aya ta 1 zuwa ta 3 ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah ya ce fasirin ko kuma sallar da asr innal insana lallin lafi khusr ya shiga hu Allah ce mutum ya shiga hukumu sai dai bandon da suka yi imani da aiki na kware suka yi wasiya da gaskiya suka yi wasiya da hakuri wannan nasiha nake gare mu cewa mu ci ribar lokaci sai a Bukhari hadisi ne 6000 da al-farah wa siha lokaci ba kuma lokaci za a tabbata mu da muke da lafiya da zamu yi mana aiki da lokacin wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala wasa akan lokaci misali zan bayar yanzu nayi kwana uku ina ayyuka a gida abubuwan da nayi aiki da lokaci na nayi personally da ya shafi rayuwa ta da addini na da bincike da rubuce gabanin wannan jarraba ba uku nayi a wata ku Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ya fito daga Damascus ta ho Makka sai kada sai Allah ya taimake shi tafiya ta zo da sauki sai iso maka kwanakin musibiya da abaka kawai sai ce bari ya dan zauna sai dauki alƙalamin sa sai rubuta zadul ma'ad fi hadi khairul ibad littafi ne da a yanzu ana buga shi ya kai mujalladi 4 ya bi shafi 1000 kawai jira yake na da to ai zan iso na dauka sai ran ainihin 6 ga wata da iso yanzu Allah ya sa na iso tun 1 ga wata kawai sai zauna gidan haramin maka sai rubuta zadul ma'ad wannan littafi a yanzu PhD ake a kansa in zakai ba da PhD ne zadul ma'ad shi kadai ya fi karfin ka raba shi ka ba da PhD guda 10 saboda a kowane chapter da yake biyu in a yanzu za a yi bahasi na certificate wallahi da sai mutum ya yi PhD a kai amma kawai lokaci ne ya iso aikin haji sai ya samu daren kwanaki kawai sai ya kishinge da gindin Ka'aba sai ya rubuta shi duba dalilin da suke cin ribar lokaci duka ita magana akan zadul ma'ad yayin guzurin matafiyi na kiyama kenan akan shirye shiryen halitta tsira da aminci sabata gare shi ka duba littafi da ita magana daki 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 shi yasa ilimin magabatan mu ba za ka iya fatanta shi da certificate ko shahada ba kawai ilimi ne sun tsoron Allah Allah ya albarkaci kwanakin su da rayuwarsu don haka nasiha ta zuwa gare mu shine mu yi iya kokari da Allah a wannan lokacin mu ci ribar lokaci ka duba wani abu da za ka iya yi da lokacinka a gida wanda ko muna fatan Allah ta'ala ya gaggauta kawo mana karshen wannan jarrabawa da wanda ko ta wuce za ka ce ni fa lokacin da zaman gidan ma riba ta ci saboda yanzu abin ya zama ra'a ba za mu a saba zaman ba za gida ba sai tsokana ake a cewa da namiji bai saba ba zaman da ya a gida sai ce wai ya irga a cikin ledar spaghetti guda nawa ne wani ya ce ya irga ga akwai 127 a awani ya irga ya samu guda 211 a ledar indomi ya irga ya samu kaza da kaza a ciki duk abin da ake ta yi kenan yanzu kowa ya saba saboda mai saboda ba a saba ba to ka'ida wannan sai zama wata rahama ce an hada mu wani abu amma kuma an taimake mu da yin wani abu magabatan mu akwai wanda har a gidan yari an kulle su a gidan yari sun wallafa takardu da dama irin su Sheikhul Islam a gidan yaro sun mallaba a cikin su abunda a gidan yaro ma da aka kulle su dan kada su ci ribar lokacin sai a kama mutum a gidan yaro sai a saka cikin rijiyar gidan yaro a rijiya yake rayuwa amma a cikin gurin sai ya aiki sai ya yi rubutu ya samu dama in ba takarda ko ba abin da zai rubuta sai ya ta tunani a memory sa a kwakwalwar sa a kirjin sa yana fitowa duk abin da ya tuna sai ya rubuce shi so wannan yake nuna mana cewa lokaci yana da tsada mu yi kokari da Allah mu ci ribar lokaci wanda ta ce nasiha ta horo a kan jaraba wannan Allah ta'ala ya nuna mana karshen ta lafiya kuma jaraba da ke ciki Allah ya sa mu ci jarabawan Allah ta'ala ya taimake mu ci gaba da darasi a cikin littafin mu na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka bi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad ibn isa at-tirmizi rahmatullahi alaihi za mu tashi a babi na 47 ko da 8 a wani bugu darasi na 3 a babin kuma darasi na 79 a cikin littafin yau muna 4 ga watan sha'ban hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na 340 da kadan saboda bugun yana saba daga takarda zuwa takarda hadathana harun bin ishaq al-hamdani قال حدثنا أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة وهذا حديث أبو مسلم حديث إلى أبو بيورة لأبو دا أشرين دكاكس سوى هارون بن إسحاق الحمداني يرويته daga abuda daga hisham bin urwa daga babansa shine urwa bin zubair bin al-awwal bin al-khuwaylid rahmatullahi alayhi an aishata daga dana aisha radiyallahu anha jimbiya a gidan fiyayyen halitta sallallahu alayhi wa sallam as-siddiqa bint as-siddiq radiyallahu anha wa radiyallahu an abiha kanat tace ma baraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biyadihi shay'an qattun manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi tunda yake da hannunsa bai taba dauka yadda ki wani ba kawai ya tsama ruwa ne ko ya dake shi ko ya rankwashe shi irin ayoyin da muka saba ya zauna da almajirai ya zauna da abokanai ya zauna da masu hidima ya zauna da ƴaƴansa ya zauna da matansa ya zauna da makwabtansa har da makiyansa ya zauna amma saboda kyakkyawan dabi'unsa bai taba daga hannu yadda ki wani ba illa ayyu jahida fi sabilillah in kaga yayi bugu to a tafarkin Allah ne a filin gwagwarmaya aka fita amma in dai ba anan ba wanda babin mu'amala ka kai shi bango ya kai duka bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam wanda yake da mana irin dabi'unsa ko da kuskure gani zai gyara yana gyarawa ne da dabara sahabbai suka ce muna iya gane bai san abu bai ta san iri waje shi kawai fiskar sa sai da canja in kaga ya tsume to bai so abu ba ana abu kun kaga fiskar sa ya gana to baya so wannan muke nuna mana muhimmancin mu rika kana tare da koganka a wurin aiki kana tare da mai gidanka kana tare da iyayen gidanka kana tare da babanka da yayunka ke karshen su kar ka bari komai sai an maka magana ka rika so ne yana da matukar muhimmanci duk wanda yake gaba da kai in ba kai studying psychologist ba za ka sha wahala dole ka san dabi'unsa yayi suke in ka sani to sai ka san yayi zaka zauna da shi shi yasa aikin ka na farko in kana da wannan gaba da kai psychologist zaka gane in ka gane al'amura za su zo da sauki in baka gane ba to za ka yi ta shan wahala a rayuwa mutane ba mutane biyu da komai a duniya suka zama identical babu mutane biyu da duniya komai da komai za su yi ɗaya ne akwai ababen da kowa da yadda yake iya responding gare su so idan ka fahimci in an ce wuce ka wuce in an ce yi ka in an ce bari ka bari shi sa fiye yan halitta sabai suka ce muna iya gane yana kin abu ne daga fiskarsa in bai so sai ya tsume bai ji dadi ba kuma wannan ita ce tarbiyya ne musu amma ba sai yaron kwashuwa ne ko ya da kiwa ne ba hadisin ya ci gaba da cewa wala zaraba khadiman bai taba dukan koda boyi boyinsa ba a gida ya samu boyi boyi ya dake shi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi bai taba yin wannan ba wato ko ƴaƴansa bai dace su ba in mun duba cikin sahihul jami sahihul jami as-saghir hadisi da 422 ya kuma karantar da ku cewa su yara a gida ana iya musu tarbiyya da rataye bulala da yace allaqu sawt fil buyut haithu yarahu ahlul bayt fa innahu adabun lahum fi yaghalita tsira da aminci sa fata gare shi yace ku rika race bulala a gida inda yaran gida za su ga kallon bulala saboda wannan maladabi ne zai tarbiyyantar da su duk inda yara suke a gida ba sai ka dake su ba yanzu kana da dori na irin wanda iyayen mu Allah ya kawo suke ratewa ta fata wanda aka nade ta ba sai ka yi duka ba sai ka race Allah ya ji kan mahaifina ina tuna kullun kashe gabanin wasu akwai bulala a race so yara su daga daga yaro yayi kiri ne sai ka ce zo 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 Muhammad kalli in ya kalla sai ka ce nayi cilo ba sai ka dake shi ba kawai ya daga ido ya kalli bulalar ta ishe shi so yasa sunna ta karantar da mu rate bulala a gida bulalar dalladabi ba dole ne sai an dake su ba an ladabtar da su saboda qur'ani ya ce mu ladabtar da ƴaƴanmu da iyalanmu suratul taharim aya ta 6 ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kula ga wannan sai mu yi iya kokari ya zama mun ladabtar da ƴaƴa ba sai ya kai ga duka ba duka na karshe ne wannan mura'atan kuma saboda hakurin safiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi bai taba dukan koda matarsa ba tare da cewa qur'ani ya bada sauki a wasu wurare kamar suratul nisa da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن وانا شنو محل الشاهد واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا نسائك الآية 30 so kula ga wannan da Qur'ani ya bada dama matakan gyara kuskuren mace na farko wa'azi na biyu kaura cewa na uku duka amma a sunna ka'idar duka ake girin dan da lobanya zaka dan yi abu ne ka dan kama riga ka dan tsokane da kuma da kama wancan kuma kaza ba wai kawai ka samu cable ko dorida kai ta dukan iyale ba haka ake yi ba dole zama in shari'a ce wani abu ko tsoro sarwa ne amma da yawa suka dauki wannan ayar a kuskure mutum ya dauki sanda ya daki iyali ya karya ta mun ci samu irin wannan rikicin aure ya mutu ko mace tana gidan asibiti a kira ka a ce wa mijinta da ke ce karya ta wanda zai fi za ta maka da ya kai a yi karya akwai matakai matakan da siha matakan kauracewa in abu ya gagara shi yasa shari'a ta halattar da shika ba so ake a yi ba amma akwai wuraren da shi ne alkhairi sai a ba wa kowa zaɓin abin da yake so amma ka kai matakin da za ka daki mace ta karye ko ta suma ko kuma jini ya zuba a jikinta wani dalili ya kai ga haka dole mu zo masu haƙuri da junanmu yin aure ba wai sayan mutum bane ba sayan akuya bane abokiyar zama ce da ake so a zauna da kaunar juna da amana da mutunta juna so duk abin da za a yi a haka kuma a yi haƙuri da mata su mata ba zai taɓa yiwuwa kawai tunanin mace ya zama irin naka na namiji ba baya yiwuwa in ka ɗauki wani project ne a rayuwa na mu'amala da kowanne wahala a duniya sai ce shine namiji da yake kamile cikakke mai ilimi da sanin ya kamata ya ce sai matarsa ta zama kamar yadda yake baya iya yiwuwa ko gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam hakuri yayi da iyalansa tun da kage yaje masallaci ya kwana a cikin tare ya dawo ta ce ba ka ce za ka wata guda kuwa ce kai to tunanin da suka dawo ya ce a shahara haka za wa haka za kaga sai ka koma fata ba so su mata haka aka halice su fa innahu nakhulina min dhila'in daga wannan kashin hakarkari aka halice su a karkace so dole haka za ka ji dadin da su a karkace amma ba zai kace wai mace da zama tunanin ta komai na namiji zanzan ta yi tunani da hangen nesa ba dole ka zauna da ita ko shekara ta nawa sai ta maka wannan yarin ta kuma ko shekara nawa sai ta kwafsa maka wani lokaci din suka yi kai kamar baka ganin ba wani lokaci ma ka yi murmushi in ma za ka yi gyaran ka mai da abin kamar raha ka tsokane ta in kai tsokanan aka yi raha shi kenan sai ka zama ka ce ba dan ba da zan ce ke yar fari ne amma dai tunda na san gidanku na san baki fara wani to ko dai ta farin ne ta makara ba ta fito da wuri ba so sai ka dan tsokane ta da wasa sai ka ce ni dai ina ga wasu da bidin nan kamar fakar fari da amma ko kuma ya fara wani a wurin baba sai ka tsokane ta so da haka sai ka gyara kuskura amma ka ce wai komai sai ka yi magana sai an gyara baya yiwa ga mata a haka dole a ƙara hakuri da su Allah ya ƙara mana hakuri da zama da juna kuma su ma Allah ya ƙara musu hakurin zama da mu na'am
حدثنا احمد بن عبده عبد الضيق قال حدثنا فضيل بن عياب عن منصور عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فاذا انتهك من محارم الله كان اشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن مأثما. وانا حديثي ابو بخاري حديثي لدبو اكو داري بيان دستر دقا احمد بن عبدة دقا فضيل بن اياد دقا منصور دقا الزهري عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شعب الزهري دقا عروة بن الزبير بن الاوام بن الخويلد دقا عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت تجي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت بغنم منزل الله ثيرا لأمينشي استبت أغريشي منتصرا من مظلمة ظلمها ينا دوكا مبانسا أكا ونزالن شند أكا مسا وكشن كان سيتي برنا راما كبير دموكي بغنى ساتي دي قباتة درسي شي وشي صلى الله عليه وسلم mutune wanda yake mai tsananin hakuri za a zalunce shi za a cuce shi za a abubuwa da yawa amma sai yayi hakuri ya kawar da kansa yayi kaman wannan abu bai yi ba baya sakamako da mai sharri kamar yadda yazo a cikin shura aya ta 40 cewa wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha shi yana kawar da kai ya yafe ya dauke kansa abinda aka cutar da shi yayi kaman ma ba a cutar da shi ba kuma yayi kaman bai dame shi ba abinda ya dame shi kamar yadda yazo a cikin Fussilat aya ta 34 yake cewa wala tastawi al-hasana wala sayyi'a idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin abin sadaka baya yin abu ya dauki fansa na zaluncin da aka zalunce shi ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala shay matukar ba a keta dokokin Allah ta'ala ba in dai ba a doka dokar Allah ba shi aka zalunta baya daukan fansa fa idun tulika min maharibillahi shay'un kana min ashaddihi fi zalika ghadaban amma in laifin da aka yi an karya dokar Allah an ci mutuncin shari'ar Allah an wulakantar da Qur'ani to anan kuma yafi kowa fushi kina wannan ne to fushinsa yafi na kowa tace wa ma khuyira baina al-amrayni aw wa ma khuyira baina amrayni wa ma khuyira baina amrayni ba taba bashi zabin al-amura guda biyu ba illa ikhtara aysarahuma face ya duba wanne yafi sauki shi zai zaba duk inda aka zaba musu ababe guda biyu aka ce halal ne aka bashi zabi ga sunan guda biyu in dai duka biyu halal ne kuyaka dubo ne fi kowanne sauki sai ya aikata shi shi sa shi addinin musulunci da yawa idan ba su bi karatu ba ko kuma shekarun sa marka iya damun su sai a dauka wai zafi shi ne addini ba zafi bane shi addini gaba ɗayan sa an dora shi ne akan sauki ga ayoyi a cikin bakara ga aya ta karshe cikin suratul hajji ga sunan da dama dukkanin suna bayyana mana shi addini akan sauki aka gina shi addini ba gina shi akan tsanani ba rayuwar da musulunci ya samu ana yi a jahiliya da yazo sauwaka rayuwa ba ta kula ta yi ba so in kaga mutum yana cewa wai addini ya yi tsanani ɗayan biyu ne ko jahilci ya sa ya yi ko kuma sarrai ko kuma munafurci in jahilci ne shi ne wakilan bai san rayuwar da ake gabanin addinin ba ko kuma sarrai ya sani shi dan ya hana shi faɗa gaskiya ko munafurci ya san addini sauki ne amma bai so ya faɗa sai ya yi munafurci don ya ɓata addinin amma dukkan musulunci an gina shi ne akan sauki shi yasa baka taba ganin mun shiga wata damuwa ba face nan ce mai musulunci ce sai ka samu akwai mafita da dama da musulunci ya kawo so dan kai mu matasa sai su ɗauka wani lokaci zafi ne addini a'a ba a ko'ina addini ya zafa ba mafiya kashi 99 cikin 100 addini sauwakawa yayi shi yasa aka ce akwai ababe guda biyu duka halal ne to fi yi Allah ta zabi wanda ya kowanne sauki amma da sharadi matukar wannan saukin babu zurbi a ciki
wasu kuma suka fake da wannan sai aiki da son zuciya. Mutum yana zaune sai dauki sallar sai zai ce ai an ce ikhtilaf ummati rahama, ai an ce safanin al'umma da ko safanin malamai rahama ne, ba haka bane. Duk inda malamai suka kara wa juna ilimi, to har ana duba waye fi karfin hujja ne a wurin alauka, sai dai in sun yi tarayya akan duka biyu halal ne. Amma ba haka ba, ba tsanani za mu duba ko takurka ba wanne ne ya dace da karantarwar addini. Ana gane karantarwar addini daga Qur'ani, amma Qur'anin ba tafsiri da ka ba, yayin magabatan mu suka fassara aya tun daga annabi zuwa ga sahabbai zuwa ga tabi'ai, na biyu sunna, kuma fassara sunnan ba da ka ba, yayin magabata suka fassara, saboda a yanzu ana jan ayoyi da hadisai da gurbin da ba na su ba ne. So dole a kiyaye waɗannan al'amura. So daga fiye yin hatta akwai zaɓin abubuwa biyu, yakan zaɓi wanda yake mai sauƙi ne matuƙar sauwaƙa wannan ba takura kai. Mu duba misalai da dama a musulunci inda addini ya karantar da sauƙi. Gabanin zuwan musulunci a al'ummomin da suka rigaye mu, in mutum yayi ƙarya harshensa yake yankira shi ne tuba zuwa ga Allah. Amma mu yanzu mutum yayi tuba Allah sai ya fi masa. Idan najasa ta bata cikin mutum zai dauki tsangalo ne na kankara kaushi ya kankara fata sai ta fita. Da musulunci yanzu yace ka dauki ruwa ka wanke shi kenan ya wuce. Idan mutum kuskure ba ne kisan kai, ko da a kuskure ne kashe kansa zai faqatu lahu anfusahu. Amma a yanzu aka ce akwai kafara, har ma ana iya yafe wa mutum diyya ma da ba sai ya bayar ba. Duka sauki ne na me da addinin musulunci. Sallah idan za ka yi ka tsaya, in ba za ka iya ba ka zauna, ba za ka iya ka ce ka yi ta a kwance, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Ko da ba za ka iya ba a kwancen ma sai ka yi sallah. Ruwan sama ya sauko, ana ruwa ko cabali ko na bai kamata ka maza Allah sai a kira sallah, sai ce wa Bilal ka ce wa mutane bayan ka ce ka kira sallah sai ka ce sallu fi rihalikum, ga hadisi a Bukhari, ku yi sallah a gida akan ruwan sama kadai wanda za ka yi daukar lema. Amma maza Allah sai ce kar kowa ya fito, har shi kansa a dalilin ruwa da baya fitowa masallaci a gida yake sallah. Kaga duk sauki musulunci ne. Inda addini ga sai ce ko ruwan wuta ake sai kunzo, amma musulunci bai fada ba. Akan ruwan sama kadai annabi ya kulla masallacin sai ya ce sahabbai ku zauna a gida ku yi sallah, ba ma a baki ba, a cikin ladan ne ya kira sallu fi rihalikum, ku yi sallah a gida ku, kar ba ku fito akan ruwan sama. Saboda me? Saboda addini saukin sa da kuma damuwa ne ya kare lafiyar mu da ranmu da mutuncin mu. Kar ma ka fito a cikin ruwan kaza mai ka kari, ka duba saukin addini. Shi yasa fiye halitta duk inda aka samu ababe biyu yakan duba wanne ya fi sauki, matuƙar mai saukin nan bai zama sabon Allah bane. Kula ga wannan, ina nasiha gare mu kullum a rayuwa mu rika duba inda addini ya sauki, kuma kar ba kuma san saukin ya sa a rika nan wasu ababe na shari'a ana sa son rai. Don wannan da wannan mutum zai zauna ya aske gemun kai ma sai ce bai an ce halal ne, wasu sun ce halal, wasu sun ce haram, a aba nan bane. Wanda yace maka haram ina hadisin da ya dogara da shi, to da kuma dole ka tambayi dalili. Ba kuma an ce sauki mutum ya duba san ransa kawai yayi tabiye shi shine sauki, wannan ko ba sauki bane. Dole a wurin bin sauki a duba mai Qur'ani ya ce yayi magabata suka fahimce shi, mai hadisi ya ce yayi magabata suka fahimta, a nan ake fassarawa a yi aiki da shi. Allah ta'ala mafu al-tayyib, Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Hadathana ibn Umar qala hadathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwata an Aisha qalat ista'adhana rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana indahu فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن رأه الناس اتقاء فهشه. والحديث ينتج من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه لتافي من عبد الله سيه البخاري حديث الى دبو شنا دا ثلاثين دبيو شوى دقى ابن ابي عمر دقى سفيان دقى محمد بن المنكدر دقى عروة بن الزبير بن الأوام دقى عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهم قالت تتي استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wani mutum ya nemi izini a wurin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, wa ana inda uni kuma ina wurinsa. Fa qala sai ya ce bi isa ibn al-ashira aw akhu al-ashira, ya nemi ya shigo ya ganshi.
sai bai yi halitta ya bashi dama. To kuma me yake faruwa a lokacin? Sai kuma yake ce masa ibudul ashira aw akhul ashira bi isa ibudul ashira aw akhul ashira, wannan shakku min ar-rawi ne amma kilahuma yastawiyan a ka'ida ibudul ashira da akhul ashira suna iya daukan ma'ana daya. In an ce bi isa tir, wato kenan muzanta shi ne, muzanta bi isa akhul ashira tir da wannan dabi'unsa. Al-ashira kuma shi ne kaman al-qawm aw al-kabira, wato tir da halin wannan ga ƴan uwansa, bi ma'ana mutum ne mai cutar da ƴan uwansa, halayensa babu abin sha'awa. Sai annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya describing dinsa da wannan. Thumma adina la, amma duk da haka manzo Allah sai ce ya shigo, kaga ɗabi'unsa bai yaba ba, amma da ya nemi izini permission ya gan shi sai ya ce ya shigo. Mafhum? Tayyib. Fa alana lahu alqawla, bayan ya shigo sai ya halitta sai masa magana mai taushi, saboda ɗabi'unsa masu taushi ne. Kamar da yazo cikin Ali Imran aya ta 179, fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Mafhum?
Na'am.
Tayyib. So da kuma yake faruwa sai masa izini, fa'a lana lahul qawla, sai tausasa masa magana. Falamma kharaj, lokacin da mutumin ya fita, qultu sai nace ya rasulullah, ya manzon Allah, qulta ma qulta thumma alanta lahul qawla, ka faɗi abin da ka faɗa, ka ce tir da halinsa yana cutar da ƴan uwansa, a marowaci ne, a bai damu da addini ba, a baya taimako, ka faɗi da bibinsa da yazo, kuma sai kai magana mai taushi da daɗi gare shi. To shine sai abin ya damu nana Aisha radiyallahu anha. Fa qala ya Aisha, sai fiye halitta ya ce ya Aisha, kaga ce mata da ya Aisha ke bayyana mana a riƙa kiran mata da mutuntawa. Ka ce wa iyalinka ya wance, ya din nan harfin nida ne, ita Aisha munaji, wannan ya Aisha. Ta ce ya Rasulullah, duka mutunta da shi, sa a ka'idar mu'amala da kiran juna babu laifi, abu ne mai kyau a riƙa mutuntawa. In za ki kira namijinki, ki kira shi ko da alkunyarsa, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdullah, ya Aba Isa, ya Aba Musa, ya Aba Idris, ya wane, a kira da mutunta. Kai ma ka kira ta ya wance, ana so a riƙa mutuntawa. In ma kira ne na kalmomi da ake yi, babu laifi na kaunatan juna. Yanzu gari ta ce ya habibi, ya habibace, babu laifi ba a ga wuce gona daidai ba. Duk wannan abu ne mai daɗi da mutunta, kuma alamar zaban aure ya yi daɗi ne. In bai yi daɗi ba, ba za a faru ba, sai daga cewa fadadu 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 ba kana daga ko jodoma ko kaza ko haka za ta riƙa yi. So in daɗin yake da kake ga kawo suna, in babu daɗi a zaman auren, wannan suna ya duka ba a matuna su. So alama ne na cewa ta kyautata masa, shi ma kuma ya kyautata mata. So an ga irin wannan kuma kar mu riƙa jin su, saboda ɗabi'a ne, sai ya ga wannan idan ya gari sai ya riƙa nuna musu kiyayya, a wa ya sa ku riƙa haka, a ta mallake shi, a ya mallake ta. A daina da ana shiga tsakanin ma'aurata in suna son juna, abin da ya dace a yi, a yi farin ciki suna ƙaunar juna. In akwai inda suke da kuskure wa ƴan uwansu, ya yi ƙoƙarin su gyara, ba a raba tsakaninsu ba, a gyara ba ake, a yaba abin da suka yi na alheri, sai kuma a nemi su gyara inda suke da matsala. Mafhum? Fahim. So da aka fiye yin halitta, sai ce ya Aisha, ya ke Aisha, inna min sharrin nasi man tarakahun nas, iya daga cikin sharrin mutane shi ne wanda mutane suka bashi, awwada ahun nas, ko mutane suka kaurace ittika a fushiye saboda mummunan ɗabi'unsa. Ayyukansa sun yi muni, abu kaɗan ya daki wane, ya zagi wane, ya aibata wane. So kula ga wannan, a riƙa haƙuri, a riƙa kyautata wa juna. Mafhum?
Na'am.
Tayyib. Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya. Na'am. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجاني ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشك ولا يتغافل عما لا يشتهي ولا ييس منه راجيه ولا يخيب فيه فقد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أدرك جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلم ولا يتنازع عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى وإن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل ثناء إلا من مكافي ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام wannan hadisi da gaskiyar magana mun fassara shi a baya ba san ko akwai bukatar maimaitawa ba a farkon littafin nan hadisi kusan na 7 8 ko na 9 abubu daban-daban akwai hadisin na 1 kenan na juna yayin magana akan hadisi din cewa tun a wancan karance a cikin isnadin dinsa akwai matal cewa akwai ayat tambaya a cikin isnadin malamai da yawa sun tafi akan rashin ingancin sa babu laifi mu bisha a gaggauce حدثنا سفيان بن وكيع يا بام الأباري دق جمعي بن عمير بن عبد الرحمن الإجري قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة ولمتن يا بام الأباري دق بنو تميم دق شنيان أبو هالة وانكم أبو هالة قبلهم كبرشين زوج خديجة وان أنا مسأل الكنية شيء أسأل سنسا كنو ابن أبي هالة أنا مسأل الكنية شيء متمن دق أبو عبد الله daga ibnu abi hala shine maman mijin khadija bint khuwailid wanda bayan rasuwan rabuwar su ne fiyayyan halitta tsira da abinci sabbata a gare shi ya aure ta daga al-hasan ibn ali kuma dane na ali ibn abi talib radiyallahu anhu mafhum tayyib sannan kuma al-hasan dane na khadija na fatima radiyallahu anha kai hasan wal husayn ya'ya ne na fatima baban su ali ibn abi talib radiyallahu anhu ita kuma da fatima mamata ita ce khadija so haka hindu ibn abi hala mijin khadija ne radiyallahu anha so haka yana matsayin kaman me kenan a matsayin kaman kakan su yake shi ma matsayin kaman kakan su shine yake ja kaman agola a Hausa mafhum tayyib Hasan ibn Abi ibn Ali hadisin nan mai tashi na uku kenan nayi magana mai tsawo akan su a hadisi na 7 da 8 sannan sati uku da wuce nayi magana mai tsawo akai qala al-Husayn yace Husayn ibn Ali kenan sa'altu abi an siratin nabi sallallahu alaihi wasallam na tambayi babana akan sira ta annabi tsira da abinci sabbata a gare shi fi julasa'ihi akan julasa wato abokanan zamansa idan iya zama da mutane iya mu'amala yayi ɗabi'unsu yake yayi ɗabi'un fiyayyan halitta tsira da abinci sabbata a gare shi a duk da muka kira hadisin da muna bayanin cewa hadisin tsawonsa iya da yawa ko idan ana yanko iya muhallu shahid da sai aka fara reference da shi sai aka iya wurin da Isra'ila ba so da aka kira su abuwa nan ban faɗe su a baya ba فقال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زو الله تيرا دا امينتي سبتا اغريش يا كسانشي دائما بشر متون ne wanda kullun yana murmushi yana da wahala ga gantsu mai wasu a mafiya yawan lokaci mutun ne mai murmushi so da haka murmushi siffa ce ta kyakkyawan dabi'a tsumewa ba a ko ina ake ba dai bane a ce mutun shi kullun a zume yake a ko wanda ko iyalinsa ba su taba ganin dariyarsa ba inda ta shigo gida wani kuma zai maka dariya tana layi yayi aure suna sabon zama amma daga ran ku dai biyu uku to babu murmushi tana shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wani kuma ba komai ta yi kaushin hali ne in ta shigo ba ta yi sallama ba ɗakin sa wace ki shigo ba sallama fita fita ki sallama ta yi san ta yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ya shiru bai gida ba ka ji ina sallama ba ne to sai na amsa da ai malaikun rahama sun amsa to kai ka san ko sun mata sallama ita ta shigo na farko ka san ko sun yi sallama wanda bishin hali ba da ba da yawan su ne ba ku dalili ba ku wajja in ka tsume zama kai dalilin su ne amma kare dan wata bi'a ne kullun tsumewa tsumewa ba ta kara maka daraja ko a tsoron ka ko karisma ba ta kara maka murmushi ya fi kusanci da karisma shi yasa kai ya kalta duk duniya ba mai karisma irin nan hadimar bishin kullun yakan yi murmushi in ka ga ya tsume sahalar khuluq sannan dabi'unsa suna da sauki yana da khuluq wanda suke masu sauki bi ma'ana mu'amala da shi ba ta da tsananin wahala kawai ka fahimce shi da za a wuce mu'amala da shi ba ta da wahala layyinil jani mutum ne mai taushi abubuwansa duka yana da taushin hali haulin hali alinsa akwai taushi wannan duk mun yi ta magana a kai ليس بفظ في الخلق بايد كوشن دغيب بلا خليل في الكلب مزوجه سبا زوجين متن ني مي كوشي با يانا سكي واي داريا ياي راء يا بالا داريا ياي سوكا دا في يداي او طيب ولا سبدوكا صوتي idan yana magana kai zaka ga sautin sa iya gurgure da zaka ji in kana kusa da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai muka magana kana ji amma ba zai yana magana ga kaga yana magana daga ina kake yaushe ka zo baya magana so ya sa sauka ga murya yi kasa kasa gurgudan wanda wani zai ci ka kake magana da shi wannan iya daga cikin kyawawan da biyu musamman ga mata mace in ta cika dauka ka sauti tana tare da mijinta a daki wanda suke falo suna ji ta tana magana bai yi ba in kina mace ki gane magana kasa kasa wannan aji ne ga mace kama darajar ta ce uwa uba kina koyi da sunna fiyayyar kalitta sallallahu alaihi wasallam kina magana da gidan assalamu alaikum ne gidan kaman gimbiya ke magana wata queen ne ke magana amma ki ai da ga ya baka kace kaza ba ke da shi a daki wai ke bukatar wannan yaji ai ya dace ki rika magana daga shi sai shi kuma matan da suka yi wannan magana da mulki da isa ga ta magana ma kuma koyon da zaka gani saboda sun iya so shi yasa mata su gane yayi ake akwai abubuwan da nan ne mun zanta da to a nan wajen sauƙaƙa sauti da rashin ɗaukaka magana maza da mata ana so mu yi mu dau da sun karu ba laifi ka ɗaukaka sauti amma kana magana da iyalinka daga kai sai abokinka a faru wanda suke can tsallake hanya suna ci in kai dariya ana jin ta kamar mita 150 ai bai yi ba shi sa Qur'ani ya karantar da burin sa magana iya cikin tarbiyya da Luqman al-Hakim radiyallahu anhu wa ansa a cikin suratul Luqman ga sunan aya ta 12 har zuwa aya ta 19 duba aya ta 19 yace waqsud fi mashyika wahdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir waqsud fi mashyika ka riga tafiya moderately ka riga tafiya a cikin nutsuwa ka riga rinsa magana magana a riga rinsa ta kana magana kana sanya full stop kana sanya koma a cikin maganar ka ba ka rika magana ba ba ko sai a babu numfashi ba haka ake magana ba shi yasa idan yaro yana tasowa da wannan harka gyara masa yarinya ta taso mata magana ba a koya mata yaya aka koya musu magana tun suna kanana wannan bane kuma karamin yaro yake yi wa tarbiyya yake koya masa magana in baka koya danka magana ba ko yarka sai su waye gare su hoto wanda suna yawo ai ta jin kunya daga magana so sai an koya wa yara magana so da haka wala sahabi shi fi yan halitta ba mai daukaka murya ne yana magana babu dalili ko ina ba wala fahash ba mutum ne mai alfashan magana ko aiki ba duk wannan baya yi wala ayyabi a cikin dabi'a sa ba mutum ne da yake zama ya zama critic ba ayyab shine wanda su zama kawai komai illa suke nema a cikin sa komai aka yi in aka yi alheri dari bai dame su ba kuskure da suke nema to manzo Allah baya wannan shi ba mutum ne mai kawai tatabbu bibiyar kafar mutane daga kuskuren sa ba wannan kuma ka'ida ne ko na shugaba ba ya zama kullum bibiya a cika kafar mutum ba haka mai gida ya dace ba bada ci yaransa ba kudin bin kafar iyalin ka ga me tai ya aka yi waye shiga waye fita wannan duka ba daidai bane sannan wala mushah wala mushahin sannan shi ba mai ruwa bane wannan iya da alaka da ruwa wato in an ce mushah shine wanda yake da abu ba zai yi wa kansa ba sai zai je roga a bashi mutum da iya da 1000 aljihu yana roƙon ka bashi na 200 zai shiga tarzi ban 200 da Allah don Allah ka da miji Allah ba da kun tarzi to sai ya kalita shi ba ta ga tabiya sarki ba kwata kwata wala yatakhafalu amma la yashtaki baya gafala wannan ba a fassara ta direct ana fassara ta a matsayin karin magana ne shine baya gafala daga halin da almajiransa suke ciki ko jama'arsa suke ciki baya magana bi ma'ana annahu shi mutum ne yake fadilun lil umur yana kula da al'amura sosai in kana tare da shi yana kula da halinka kana cikin dadi ko ba dadi kana da nutsuwa ko ba kana da nutsuwa akwai ko babunka yana da kula matuka da gaske bi ma'ana ya alamu ma ya duru haulahu yana sanin da ke kewaye tsakaninsa shi yasa shugaba na ce zama ya san current affairs in kana shugaba ka san duk abin da ke faruwa a wuri kana sani kunnuwanka na ci maganar na sama da rafi sarfi kana ji ka ga ya za a gyara amma in shugaba ba yi da hanyar da zai ji labari sai iya na kusa da shi za su gaya masa da zai samun damuwa su dole rika sani me ke faruwa hakikalin me ke faruwa in rahoto aka ba shi rahoton nan daidai ne da abin da ke faruwa dole ya samu iya da hanyar da zai bincika ya tabbatar da haka ne mafu tayyib wala ya'yisu minhu urajiha wala yukhayyaru fi shi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi baya sa mutum ya cire tsammani akan abin da ya nema wannan ma jumla ce da ake fasara ta a ma'ana idan ka zo kana buƙatar abu a wurinsa in akwai abu zai ya baka sai ya baka idan babu to zai maka maganar da zaka ji daɗi ka san ko babu to amma ka nasihar da zaka ji daɗi zai ga maka magana mai daɗi to da shi abin da jumla take nufi kada taraka nafsahu min salasin ya hana kansa abubuwa guda uku na farko almira ya hana kansa mira shine yawan jayayya aljidal wal khusubat mutum ya zauna ayi ta musu da shi ayi ta musu sarauni da ingina motar ta aina aka yi ta nawa aka sayi motar ayi ta musu akai shugaban kasar China ya kamu da coronavirus ko bai kamu ba a ya kamu an boye ne a bai kamu ba a zauna ayi ta musu don Allah idan ka san wani ya kamu ko bai kamu ne zai amfane ka idan ka san sarangar ingila motsa take shiga a ina aka sai ta dan Allah mai zai amfane ka ina aka yi ta mai zai amfane ka nan aka zai zai amfane ka ko za mu sa baki mu yi magana akan abin da zai amfane mu in za mu yi jidali mu yi ne don mu fahimci addini kuma ko anan kada mota gona da shi sannan wal ikthar baya jawaita abu bai da tsananin buri wato wal ikthar ba mutum ne mai tsabar neman dukiya da duniya da yawa ba yakan neme ta gwargwadon bukata ta shine ikhsar baya wuce gona da ni wajen yawaitawa wa ma la yi alishi sannan kuma baya shiga cikin abin da bai shafe shi ba dukkan abin da bai shafe shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya shiga cikin sa wa kad taraka an-nasa min salasin sannan kuma ya bar mutane akan abubuwa guda uku shine baya yi mutane ababe guda uku na farko kana la yadhmu ahadan wala ya ɗibu ko annabi bai zama ya rika aibata mutane yana faɗan munanan ɗabi'unsu ba ɗabi'arsa ba ne la yu'ayyiru ahadan minan nas ba zai zauna yana ayyana wani mutum ba bal kawai in ya ga kuskure sai ya hana ya ce a kaza kada ya yi kaza amma ba zai tsaya ya kama gara akan ɗabi'unsu ba wala yatlubu auratahu sannan baya bincike don ya cika farwani ba zai taɓa zama yana so ya san sirrin wanda ya cutar da shi ba wala yatakallamu fima raja sawabahu fima illa fima raja sawabahu baya magana cikin wani al'amari wanda baya tsammanin samun lada a cikinsa dukkan al'amarin da ya san babu lada da zai samu a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam baya sa kansa a cikinsa wa idza takallama ataraka julasa hu ka annama ala ru'usihim at-tayr idan yayi magana ba na kusa da shi suna zaune suna sauraron sa yadda ka san akwai tsuntsu ne a kansu yadda ka san tsuntsu saboda yadda suke da nutsuwa suke saurarensa suke jin jawabansa sallallahu alaihi wasallam wa idza sakata takallamu in yana magana a matsayinsa na shugaba suna saurarawa in yayi numfashi ya tsaya tukuna su sai su yi commenting
shine dabi'ar su tare da shi sallallahu alaihi wasallam. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yakruha. Wa man takallama indahu, idan dai su yana magana suna mudawama akan wani al'amari, sai bari wane ya comment, wane ya comment, wane ya comment, aka yake bari mai bari su ta musu da junan su, a wane ya fada, kai fadina ka, kai fadina ka, to haka yake musu. Amma ana magana wane nayi, wane nayi, wane nayi, ba za ma fahimci na ba za a saurara ko mai hujjar wane ba. Iya cikin ladabin majalisi, wane kai fadi, to kai fadina ka, ka gama yadda ka yadda da shi, a bai yadda da shi ba, to yi bayani, kai ba ka yadda da shi, a bai yadda da shi ba, kai ma yi bayani. To haka ladabin majalisi yake, ba kowa yana magana a lokaci ɗaya ba. Yadhhaku mimma yadhhakuna min wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna min, yakan yi murmushi a abinda suka yi murmushi, abinda za a faɗa lokaci kowa ya murmushi, shi ma yana murmushi. Abinda wani lokaci yake ba sahabbai mamaki, shi ba a mana zai yi mamakin sa, bi ma'ana wanda yake bayyana maka, duk da ya fi mu daraja, kuma annabinmu ne, manzonmu ne, cikamakin annaba ne, duk duniya ba mutum kamar sa, ana bayyana maka akwai ɗabi'u na ɗan adam da bai rabu da su ba, yana murmushi yadda sahabbai suke yi, yana mamaki yadda suke yi, yana raha kamar yadda suke yi, yana bacci kamar yadda suke kwanciya su yi bacci, ya farka yadda suke farkawa, yana cin abinci kamar yadda suke ci. Mafhum? Tayyib. Wa yasbiru lil gharib ala al jahwa fi mantiqihi wa mas'alatihi, yana hakuri idan bako ya zo da wasu irin ɗabi'u na ƙauyawa, saboda ba kawai in ya shigo majalisa sai zai zo ya yi ƙauyanci har su haɓɓai ransu ya ɓaci, amma shi zai yi hakuri wannan bakon ya zo ya yi magana irin ta kauyawa, ko ya yi roƙo irin abin da ya dame shi, sai ya kawar da kai ya saurare shi. Hatta idza kana ashabuhu la yastajlibunahum, har ya kasance sahabbansa suna da su ba sa jin daɗin abin da baki suke yi na yawan zuwa, amma shi bai dame shi ba sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, yana cewa idza ra'aytum taliba hajatin yatlubuha farfiduhu, idan kuwa ga wani mai bukata ya zo neman taimako akan wata bukata, ku taimake shi, ai fa'inuhu, ku taimake shi. Duk wanda ya zo wajen ka da damuwa, in kana da ikon taimakonsa, ku iya da kyau ka taimake shi, kar ka ki taimakonsa. Abu ne wanda yake da muhimmanci, taimakon wanda yake da bukata, musamman wanda ka san iya da bukata ta hakika, ba waɗanda suka mai da roƙo a matsayin sana'a ba. Wala yaqbalu sana'a illa min mukafi, sannan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, bai cika karɓan wani abu ba. Bi ma'ana iya nufin cewa duk wanda ya kyautata masa, to shi ma manzon Allah yakan saka masa, shi ne ma'anar abun. Shi ne man sana ilaysa sallan ma'rufan kana yukafi, duk wanda ya masa kyakkyawan abu, to manzon Allah yakan saka masa, shi ma da mai kyau ne, zai yi godiya, mafi kankanta ya ce jazakallahu khairan. Wala yaqdawu ala ahadin hadithahu, idan sahabbai suna tare da shi suna magana, baya yankewa wani maganarsa yana cikin yi, hatta ya juza, har sai mutum ya wuce lokacin da aka ce ya magana, to anan fa yaqdahu bi nahayin, sai annabi ya tsaida shi ya ce dakata anan, ka wuce lokacinsa, au bi qiyamin, ko kuma ya kushe tashi mai barwajen, ko ya yanke ya ce lokacinka ya, ko kuma idan ya gama daidai ba sai ya tashi ya bar maka ya ce ka wuce lokacinka, sai ya shiga wata sabga, saboda kowane abu da lokacinsa. So da haka wannan sune ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam. Ba zai mukammala babin ba, ina ga hadisi tun kace awa ɗayan tayi, kuma akwai hadisi sun kai guda uku guda hudu. Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa littafin ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.